إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناديهم إلى مدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جيات تبتغى الله وبنجز انت لكي ليكومي متككين إيكو ليكار رايا مؤتكم ونن يمتي نتالاتا أشهن دبقي دوتن شوال هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم da Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 daidai da 8 ga watan Yuni shekara ta 2021 miladiya. Allah ya karra mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Bida wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Dora da Galadima Road Angwari Miji Ari Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatu wannan littafi mai tarin albarka I'tiqadul A'immat al-Arba'a na Dr. Abdurrahman al-Khumais hafizahu Allah ta'ala. Mun kwana a shafi na 53 karkashin wato fakara ta dalun qauluhu fi sahaba, za mu tashi a gaba ta biyu bayan gaba ta farko a jerin gwanan majalisin wannan karatu. Wannan shine majalisi na 60. Za mu tashi daidai inda malam yake cewa aurada bunul jawzi risalata ahmad ila musaddad wa fiha. Kada mu manta cewa mun kwana a gaban zantukan Imam Ahli Sunnah wal Jama'a, shine Imam Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Mun karanta gaba ta farko, yau muna gaba ta biyu inda malam yace Imam Ibn al-Jawzi ya naqalto asarinsa risalatu Ahmad, saƙo ne na Imam Ahmad ila Musaddad, zuwa ga Musaddad, ɗaya daga cikin malaman Imam al-Bukhari. Wa fiha, a cikin wannan saƙo da Imam Ahmad ya aika masa shine wa an tashhada lil asharati annahum fil janna, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح ومن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهدنا له بالجنة. إمام أحمد جنات آر كرن تد مسدد cewa wa an tashhada lil asharati annahum fil janna, a aqidan ahli sunna wal jamaa dolanka ka shaidawa mutane goman nan cewa suna aljanna. Suwaye mutane goman nan wanda sun shahara? Duk sahabbai ba wanda bai san su ba. Ƴaƴansu da jikokinsu da tattabakunansu duk kowa ya san da waɗannan mutanen. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya musu shaida tambarin ƴan aljanna ne tun suna duniya. Kuma duk sahabbai ba wanda kai sa daraja. Sunewa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Ka shaida wa sayyidina Abu Bakar, ka shaida wa Umar, ka shaida wa Uthman wa Ali da sayyidina Ali wa Talha da kuma Talha wa Zubair da kuma Zubair wa Sa'ad da kuma Sa'ad wa Sa'id da kuma Sa'id wa Abdurrahman bin Auf da kuma Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaida bin al-Jarrah da kuma Abu Ubaida bin al-Jarrah. Dukkan waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa ɗan aljanna ne a cikin hadisi ingantacce. Ashabu sunan sun rawaito sa, yace annabiyyu fil janna wa Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna wa Abdurrahman bin Auf fil janna wa Abu Ubayda bin al-Jarrah fil janna. Dukkan waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida musu ɗan aljanna ne. To a aqidar mu ta Ahlus Sunna wal Jama'a dolan ka ka yadda cewa dukkan su ɗan aljanna ne. Shine sako wanda Imam Ahmad yake gaya wa Musaddad, wa man shahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace duk mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa da ɗan aljanna ne, shahidna lahu bil janna, shi ma za mu shaida masa shi ma ɗan aljanna ne. Wato ban da waɗannan goman akwai ɗaiɗaiku wanda manzon Allah ya dinga cewa ɗan aljanna ne. Akwai Ukasha bin Mihsan, ina fata an gane nassi ne ya nuna haka. Akwai Bilal ibn Abi Rabaha, nassi ne ya nuna haka. Wani zai sha an san na Ukasha ko da Bilal fa? Manzo Allah ya tambaye shi, ya kai Bilal, me kake yi ne na ji tafin kafanka a cikin aljanna a bayana? Ka ga me ke na nuna? Dan ina na aljanna ne. Sai ce babu alwalad duniyar da zan yi ya ma'aikin Allah face sai na yi raka'a biyu. Wannan ita ce ake kira sunanil wudu, sunnan alwala. Duk alwala in kai kai raka'a biyu. Yanzu kana zaune a ɗabi'arka ka saba yin alwala ko da yaushe, in ya warware za ka je ka sake yin sabo. Yana warwarewa idan ka je kai sabuwa ka tashi kai raka'a biyu, to insha Allah za ka samu wannan. Kaga wannan nasti kenan. Sannan ga wannan matar baka wanda aljanu ke buge ta, ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah, ka roƙa min Allah ya kwaranye min wannan musiba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, in kin so zan roƙa miki Allah, Allah zai warkar da ke, kin kuwa kin ga dama ki yi haƙuri za ki samu aljanna. Kaga yanzu wa confirm cewa ne an mata bisharar ne aljanna. Sai manzo Allah ya ce, sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'aikin Allah, zan yi haƙuri. Kenan ne za ta yi haƙuri don ta samu ne aljanna. Amma matsala ta, ya ma'aikin Allah, idan aljanni ya buge ni, al'aura ta na bayyana, bi ma'ana ana ganin gaban jikina, ni kuma ba abin da ke min ciwo kamar a ga wani yanki na jikina. Ka roƙa min Allah idan aljanin ya buge ni kada a dinga ganin wani ɓarayi na jikina. Sai ce to wannan zan roƙa miki Allah, ko da an buge ki ba za a ga wani gaba a jikinki ba.
kago wannan ya nuna kenan ne sai hakuri ko ba tayi ba sai hakuri dalili shine hadisin Abdullah dan Abbas wanda Bukhari yake ya rawaito sa a cikin sahihin sa da Muslim afa da Masruq suna bada labari suka ce wata rana muna zauna a adan Abdullah dan Abbas saboda daliban sa ne sai ce duk wanda yake so ya ga yar aljanna ya ga wannan bakar matar kuma ita ce wanda abin nan ke faruwa da ita kaga ya nuna me kenan me yar aljanna ce ko ina ba ta gane sannan ga daidai ku wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yan aljanna ne Thabit bin Dahda shi ma ga hadisin hakim a cikin mustadrak har manzo Allah ce kam hizkin rada li abi dahda fil janna yana duniya ne kuma aka mai bishara Allah kadai san adadin wato bishiyar dabinan da yake da shi a cikin aljanna ka ga nuna me kenan dan aljanna ne ina fata an gane ga kuma Waraqata bin Nawfal Waraqata bin Nawfal yana daga cikin ashabul fatara amma hadisi ya inganta a cikin dalailun nubuwa na imamu al-Bayhaqi lokacin da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Isra'i da mi'raji kenan ya je ya ce ya ga Waraqata bin Nawfal a cikin aljanna kana fata an gane to duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa da aljanna mu ma mu shaida masa da aljanna shi dan aljanna ina fata mun gane ku ga sunan suna nan da yawa irin wa'annan malam yace wannan ya nakalto ta ne a cikin manaqibul imami Ahmad na Ibn al-Jawzi shafi na 170 malam ya ci gaba da cewa qala Abdullah ibn Ahmad Abdullah ibn Ahmad Allah ya ji kansa da rahma yace dan Imam Ahmad wanda ya nakalto ilimin hadisi na babansa an ce kan da ya gaji uban su ko shi yana shi ne ya gaji ilimin hadisi na babansa yace sa'altu abi anil a'imma na tambayi mahaifina babana inji Abdullah bin Ahmad bin Hanbal al-Shaybani yace ya tambayi mahaifinsa anil a'imma akan suwaye jagorori na addinin musulunci wanda manzo Allah ya ce ai koyi da su فقال سي بابنسا امام احمد بن حنبل يجي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كاجا يزو ده سؤال الترتيب قام ثم للتراخي والترتيب كو فبو ده هكا ابو بكر باين يا رسول ثم عمر سانن عمر باين يا رسول ثم عثمان bayan ya rasu thumma ali wannan sune a imma wanda manzala ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawadir kaga nan an gamu tsasu su hudu a hadisin bukhari da muslim wannan hadisin abu daud da nasa'i da ibn majah da imam ahmad a cikin wato musnadin sa kuma hakim ma ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa amma a ruwayan bukhari da muslim sai manzo Allah ya kebanta biyun farko sai ce iktadu bil ladhain min ba'di Abu Bakr wa Umar ku yi koyi da guda biyun nan da za su zo a bayana sayyidina Abu Bakr da Umar kaga su biyu nan kan kuma sai aka hada su suna su hudu kaga duk wannan yana nuna maka tartibi sayyidina Abu Bakr yayi wata shekara biyu da wata shida Sayyidina Umar yayi shekara 10. Sayyidina Uthman yayi shekara 12. Sayyidina Ali yayi shekara 6. Ina fata an gane. Idan ka hada kaga shekarun da suka yi kenan daban shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma sayyidina Abubakar da kusan shekara 2.6 yana cikawa shikenan shi ma Allah ya karbar sa kaga ya mutu a shekara nawa 63 shi kuwa sayyidina Umar manzon Allah ya girme shi da shekara 13 shi kuma ya rasu a shekara ta 13 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya replacement kenan ko shi ma ya rasu a nan kenan 63 ina fata an gane shi kuma sayyidina Uthman Allah ya kara ya ja a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girme shi da shekara 8 shi kuma ya rasu a shekara 82 kaga yayi shekara 12 ina fata an gane kaga yayi replacement shine kadai ya rasu a shekarun da ya sha bamban da sauran kuma da malaman hadisi Sa'idu al-Maqburi talibin Abu Huraira yace sai na kalto hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito cewa manzo Allah ya shiga gonan wani sahabi Abu Musa al-Ash'ari sai ya tsaya a bakin gonan yace zai yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sai ya zauna akan bakin rijiya na wannan gonar fa adla rijlaihi fil bi'r sai ya jefa kafafuwansa a cikin wannan ramin wato rijiyar kamar bakin rijiyar sai ya zauna a kafafuwansa na cikin bakin rijiyar yana zaune sai ga sayyidina Abubakar ya zo sai ya sallama Abu Musa al-Ash'ari yace sai nace man sai yace Abubakar yace in shigo Abu Musa yace a har sai na nemo maka izini daga bakin manzon Allah Abu Musa al-Ash'ari ya tafi wurin manzon Allah yace mai Abubakar ba yasta'zin yana bakin kofa yana neman izini sai yace izan lahu bid-dukhul wa bashirhu bil-janna kamar izini ya shigo kuma maka masa bishara shi dan aljanna ne Abu Musa yace ina zuwa da na buɗe kofa nace manzo Allah ya maka izini kuma ya ce in maka bishara kai dan aljanna ne sayyidina Abubakar yana zuwa sai ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kafafuwansa a cikin rijiyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafafuwansa a ciki Abu Musa ce sai na tsaya a bakin kofa nace to duk mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo nan kana menene bisharar ne aljanna dan jim kadan sai ga sayyidina Umar yayi sallama Abu Musa ya amsa waye yace ni ne Umar in shigo yace a sai na gaya manzo Allah yana tafiya ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idzan lahu bid-dukhul wa bashirhu bil-janna kai masa izinin shigowa ka gaya masa cewa kai masa bishara shi dan aljanna ne Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda a gare sa yana zuwa ya ce wa sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka izinin shigowa kuma ya ce in maka bishara kai dan aljanna ne sayyidina Umar na zuwa shi ma sai ya zauna kusa da sayyidina Abubakar ya sa kafafuwansa a cikin ramin rijiyar kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar suka sa Abu Musa ce sai na dawo bakin kofa yace sai na ce to duk mutumin da Allah ke nufin sa da alkhairi zai zo nan inda ana bisharar menene aljanna jim kadan sai ga sayyidina Uthman Sayyidina Uthman na zuwa yayi sallama yayi Abu Musa al-Ash'ari yace na amsa sallaman nace waye yace ni ne Umar na Uthman in shigo yace in sai na nemo maka izini a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yace mai ga sayyidina Uthman yana neman izini yace idzan lahu bid-dukhul wa bashirhu bil-janna ma'a jalwatin tusibuhu kama sa izini ya shigo kuma kai masa bishara shi dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi kaga yanzu shi ma menene kan aljanna. Abu Musa al-Ash'ari yake cewa da Sayyidina Uthman yazo sai bai samu wurin zama a bakin rijiyar ba, sai ya tsaya a gefe inda gabar bakin rijiyar ta cika. Allah ne da Sayyidina Abubakar da Umar. Shi Sa'id al-Maqburi yace fa awwaltu zalika bi qabrihim, wannan zaman da suka yi yace sai na fassara shi da kabarin su su uku a wuri daya. Sayyidina Uthman aina a wuri daban, kaga su uku a dakin nana Aishatu, Sayyidina Uthman shi kuma aina a baki al-Gharqad. Ina fata an gane kaga yanda wato suke fassara wato hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waqa'i' da ke faruwa. To anan Imam Ahmad yace na farko ne Sayyidina Abubakar sune khulafa ar-rashidun. Ina fata an gane inda manzon Allah a cikin hadisin Abu Najih Irbad bin Sariya yayi umarni da bin safarkin su kuma mu kama shi da tiraman haƙoran mu, ka san duk abin da ka gata da tirmin haƙorin ka ai ba zai fita ba ko. Ana nuna ne mahimmancin ruko da abin da suke kai. Ina fata mun gane. Sa'an nan Ali radiyallahu anhu shi kuma yazo, kaga shi kuma manzo Allah ya girme shi da shekara 30. Ina fata an gane. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 10. Sayyidina Ali ya hau kan mulki a shekara ta 40. Ya hau kan mulki a shekara ta 35 afwan, ya rasu a shekara ta 40. Ina fata an gane. Idan ka irga an kashe shi a shekara ta 40, in aka ƙara da 30 ya koma na 60 da na 60 da uku. Saboda manzo Allah ya girme shi da shekara na 30, bi ma'ana lokacin da manzo Allah ya rasu yana da shekara 33 a duniya. Sannan sai ya ƙara shekara 30 bayan rasuwar manzo Allah, shi ma ya koma ga Allah. Kaga su hudun Sayyidina Abubakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Uthman 83, Sayyidina Ali 63. Kaga Sayyidina Uthman ne kadai ne daidai da su ba a shekaru na mutuwa ko? Dama manzo Allah ya ce al'ummansa 60 ko 70. Ko ne 60 ko 70. Duk wanda kai shekara 60 to yana injury time. Wanda ya kai 70 zuwa 80, wanda ya kai 60 yana extra time. Wanda ya kai 70 yana kuma injury time. Ina fata an gane. Yanzu ko an jima ne zai iya tafiya, shi ne ka'idar. Duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'ummansa ba sa wuce 60 ko 70 a duniya. Duk wanda ya daura akan 70 to wannan baiwa ce Allah ya bashi, kaga yana cikin bonus kenan. Amma da yawa suna mutuwa kafin 60 ko 70, haka yake. Kuma idan ka duba haka ne, kafin a ce ma ɗan 60 ya rasu guda ɗaya, sai ka ji an ce 'yan sha 20, 30, 40 ko 50 da yawa sun mutu kafin an fito 60 ko 70 ko 80. Balle a ce nawa 90 ko 100. Ina fata an gane. Kaga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da al'ummansa. Allah ya ce wannan ya nakalto sa ne a cikin sunna ta wato Abdullah bin Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, shafi na 230. Wa qala Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal al-Shaybani an Imam Ahmad yace sa'altu abi an qaumin yaqulun, na tambayi mahaifina, inji Abdullah bin Ahmad bin Hanbal al-Shaybani yace ya tambayi mahaifinsa, an qaumin yaqulun, dangane da wa'ansu mutane da suke cewa inna aliyan laysa bi khalifatin, lallai sayyidina Ali ba jagora bane, ba khalifa bane daga cikin khalifofin musulmi. Qala, sai Imamu Ahmad ya bada amsa yace hadha qawlu su'in radiyin, lallai wannan magana magana ce mummuna rubatsiya. Ina fata an gane kaga wa yake wa raddi yana yi wa nawasib raddi su nawasib saboda su suna kishiyantar shi'a ne saboda shi'a ta ce duk sauran sahabbai ba mutane bane sayyidina Ali shine khalifa na farko sayyidina Abu Bakar ya kwace ne da zalunci haka sayyidina Umar ma ya kwace ne a hannunsa da zalunci haka sayyidina Usman ma ya kwace ne a hannunsa da zalunci amma wanda ya fi cancanta ya zama khalifan farko shine sayyidina Ali. Kaga wannan magana ce ta shi'a rafida. To su kuma nawasib suka sun fahimci wannan magana ta shi'a suna fifita sayyidina Ali radiyallahu anhu akan duk sauran sahabbai sai suka ce to sayyidina Ali ma ba khalifa bane kaga ba cinyan ba kafan baya. Malamai suke cewa akwai ka'ida albid'atu tuzal wala tuzalul bid'a bi bid'atin, ana gusar da bid'a amma ba a gusar da bid'a da wata bid'a. Su shi'a sun zo da bid'ar su ta kafirtar da sahabbai da kore darajarsu, ko kaga wannan laifi ne babba. Su kuma nawasib da suka tashi tun kuɗe wancan bid'ar ta shi'a su ma sai suka kirkiro nasu bid'ar, kaga ba cinyan ba me kafar baya. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina. To su kuma sai suka koma suna zagin Ali bin Abi Talib da waɗanda ƴan shi'a suka keɓance daga cikin sahabbai mutane uku ko hudu ko tara ko goma. To su a wurinsu waɗannan ba musulmai bane, kamar yadda ƴan shi'a suka ce duk sahabbai ba musulmai bane sai waɗannan guda goma. To kaga anan su ma sun kirkiro wata bid'a mummuna. Amma ci matsalan to shine Imamu Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansa da rahama yake yi wa waɗannan annawasib raddi. Su ne suka kirkiro cika ciki annawasib. Ina fata an gane su ne suka kirkiro cika ciki. Wannan magana malam ya nakalto ta ne a cikin As-Sunnah ta Imamu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani a shafi na 235. يتبع رجيوة وأورد ابن الجوزي عن أحمد قال إمام ابن الجوزي يا نقلت أثري لدى إمام أحمد يجي من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حمار أهله. دمتم النبي تبتا لخليفة علي بن أبي طالب يجي إمام أحمد كاغنا جملة شرطية وهو فعل الشرط شيني من لم يثبت الخلافة لعلي هذا فعل الشرط لننكو داما إذا أنسى بجملة شرطية كو فعل الشرط وجواب الشرط دولة يزمن تشيوى أن يتعكيب صدفاء سيتي فهو أضل من حمار أهله ونم تمن ياتي جاكين جدا سقطع kaga naka ce kafi jaki ka ai kaga munin ya kai muni ko jaki ne in ka bashi littafi ba zai amfana da shi ba ko baya karantawa kuma baya iya ci sa'annan kuma ba shi muryarsa murya ce mummuna wanda ba wanda yake son jinta ko inna ankara al-aswat la sautul habir. To sai Imamu Ahmad ya ce duk mutumin da kaga yana raddi ne ga wa annawasib wanda suka kore khalifancin Ali bin Abi Talib, me dalilin su? Saboda ƴan shi'a sun gajjala shi, sun girmama shi, sun dauke shi, sun ba shi wani matsayi sama da ma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai har sama ma da na Ubangiji. Ina fata an gane daga cikin gulatu nasu. To wannan dalili su kuma nawasib suka ce okay, tunda ƴan shi'a suna fifita shi suna ɗaukaka shi sama da kowa, to mu a wurinmu ma ba khalifa ba ne. Ka ji abin da ƴan shi'a wato nawasib suka faɗi dangane da Ali bin Abi Talib. to Imam Ahmad sai maida musu da martani akan cewa duk wanda ya fadi irin wannan furuci to irin wannan mutumin yafi jakin gidansa bata haka kuwa Allah ce wala kad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون الله تي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس تبس من دساوا متن جهنم ديوا دغ الجنو ده متاني ابنده aka dasa kaga zai dinga yaya kenan ko haka ne shi ai yana hayyafa ne ko to mun dasawa mutan jahannam diwa daga aljanu da mutane me dalilin sai Allah ya faɗi dalilin lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zakata amma ba sa gane gaskiya da shi alfiqu anan da ake nufi la yafhamuna alhaq biha fadlan an ittiba'i bihi ba sa gane gaskiya da shi balle ba su yi aiki da shi shi sa ai a wuta suke cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da mun kasance law kunna nasma'u da muna sauraron gaskiya aw na'qilu ko muna fahimtan gaskiya mai aiki da shi ma kunna fi ashabis sa'ir da ba su zama ɗan wutan sa'ir ba ɗan wuta kenan kaga anan shine ai Allah ce la yafqahuna biha ai la yafqahuna alhaq biqulubihim ba sa fahimtan gaskiya da zakatun su walahum a'yunun la yubsiruna biha suna idanuwa amma ba sa ganin gaskiya da ita shine afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله ما أوكيتي أفلم يسيروا في الأرض ومتى نيبا ذاتي تفيا أدورا كصابة تفيا مبوئي إلم يكون فتقول لهم قلوب يعقلون بها يزمان سوى سنة الزكاة سنة فهمت دواء من زكاة قال يعقلون بها أي يفقهون بها أو آذان يسمعون بها أو كما كنوا سنا جنجسكيا دواء أنهم كنوا سيألا تيفا إنها لا تعمل أبصار أتى باتنا مكان تجئد بني ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أتى سنا مكان تجئد قلوب zikata isudur wanda ke kiraza wato idan aka dode zuciyar to sai ya zama ne baya fahimtar komai ina fata an gane sai ya zama ne baya fahimtar komai shine Allah ce ara aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin sai ce me wa khatama على سمعه وأبصاره فمن يأتيه من بعد الله سيتمي أم لا تبصرون ويبذاك جنيمني قالوا لك كيف قالوا نمي نئلمي أقعنا أن الله سبحانه وتعالى دي مقنا يا إي مقناني أكن رفي زكاة عند الله كي na mutum idan aka kulle shi baya taba ganewa shine afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha shin mutane ba su zurfin fahimta bane ga ma'anonin da qur'ani ya kunsa ko kuwa azkatan su akwai makulli ne da ya rufe idan aka kulle kaga ba zai iya ganewa ba saboda an riga an kulle amma in aka bude kaga zai iya ganewa wannan adallu min himari ahlihi haka imamu ahmad yace wannan mutumin yafi jakin gidansu kata Allah ka kiyashe mu. Wannan magana malam yace ya dauko shi ne a cikin manaqibul imam Ahmad da imam Ibn al-Jawzi shafi na 163. Malam ya tuba cewa wa aurada ibnu abi ya'la an ahmad qal imam ibnu abi ya'la ya naqaltu athari daga imam ahmad yace man lam yurabbi' ali ibn abi talib man lam yurabbi' ali ibn abi talib khilafata fala tukallimuhu wala tunakihuhu yace man lam yurabbi' ali ibn abi talib duk wanda bai hidaya ali ibn abi talib a matsayin khalifa na hudu ba shine al khilafata khalifanci gare sa a na hudu fala tukallimuhu yace ka ku kara yi masa magana wala tunakihuhu kuma kada ku auren masa da diyar ku waye kenan dan shi'a saboda dan shi'a bai yadda a matsayin ali ibn abi talib khalifa bane na hudu shi ya dauke sa a matsayin me khalifa ne na farko bal wasu daga cikin su ma sun dauke shi a matsayin Allah wannan maganar yana magana ne ga mutane biyu na farko shi'a na biyu wa nawasib saboda su ma sun kore wa ali ibn abi talib ne khalifanci ina fata an gane saboda su a wurin su ali ibn abi talib ba khalifa bane na hudu su kuma ɗan shi'a ba su yadda a matsayin ali ibn abi talib khalifa bane na hudu suna daukar sa a shine na farko bal sayyidina abubakar kwacewa yayi mugunta da zalunci da keta sayyidina umar ma haka sayyidina usman ma haka sai daga baya shi ya hau saboda haka shine na farko a wurin su amma yanzu nan to kaga anan Imam Ahmad magalansa magana ce mai harshen damu yana raddi ne ga wa an-nawasib wanda ba su yadda da Ali ibn Abi Talib a matsayin khalifa na hudu ba magana ta biyu yana raddi ga ɗan shi'a wanda su ma ba su yadda a matsayin Ali ibn Abi Talib shine khalifa na hudu ba su suna ganin a matsayin shine khalifa na farko yace to dukkan wa'annan takka ba su diyakka kuma kada kai magana da su ka kenan ne ai musu hajru hajrul mubtadi' daga wannan dalili Imam Ahmad yace a kaurace musu kuma kada a auren musu da diya da dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwayan Imam Tirmidhi hadisin nana Aishatu radiyallahu ta'ala anha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda ya zo neman diyarku da aure kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'unsa ka zawujuhu kaga daman sharadi kenan fi'lu shart a jawabu shart fa zawujuhu illa taf'alu in kuka ci takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid in ba sa diyarku saboda kila wani abun duniya kuka ki bashi wannan diya bayan ya cika wa'annan sharadai daga mana cewa me yana da addini ma'ana shi ba dan bid'a bane ina ba ta gane shi kuma ba dan shi'a bane kuma shi ba dan qur'aniyun bane ina ba ta gane dukkan wata kungiya wacce take kan bata baya cikin ta sai ce kuma wa khuluquhu da kuma dabi'unsa kun yadda da dabi'unsa bayan addini ai akwai dabi'u ko banda addini addini shine alakarka da ubangiji sallah azumi zakka da sauransu ko wannan ai tsakaninka da waye Allah to shi kuma khuluq yana da alaka da ne mu'amalarka yanda kake mu'amala tare da mutane kaga shi khuluq haƙƙi biyu ne haƙƙin Allah da haƙƙin dan adam ita kuwa ibada haƙƙin Allah ne kadai to manzo Allah ce idan kuka yadda da wannan dabi'un fazawujuhu kuma shi diyakku in kuka ki bayan ya cika wannan ta kun fitin su fil ard kin fasa diyakku sai zama fitina a doran kasa wa fasadun 'arid kuma karna bujirarriyar karna wato mai girma. Ina fata an gane, ka duba wannan ka'ida, duk mutumin da ya cika wannan sharkai wanda addini ya ce abi, yana da addini, ba dan bid'a bane, ba dan shi'a bane, ba dukkan waɗannan ƙungiyoyi bata tsaya cikin ɗaya daga cikinsu. Sa'annan kuma yana da kyakkyawan ɗabi'a, bi ma'ana kyawawan ɗabi'unsa sun lulluɓe munana ba a ganinsu. Ai babu wanda bai da mummunan ɗabi'a, babu shi a duniya. Ina fata an gane, sai dai kyawawan sun danne munanan ba a ganinsu. Kamar yadda za ka ga wani yana da munanan ɗabi'u, ba wai kuma bai da kyawawan ba ne, amma saboda munanan sun danne ne, kyawawan ba a ganinsu. To shi ma wannan, to wanda kyawawan ɗabi'unsa suka danne munana ba a ganinsu, sai kyawawan kuma yana da kyakkyawan addini, yana da sana'a, ya zo neman ɗiyarka ta hana shi saboda wani abu, to kin ba shi ɗiyarka zai zama fitina da kai da ƴar, sai ka ga Allah ya jarabce ku. Ina fata an gane, sai ka ga da kai da ƴar Allah ya fitine ku a doron ƙasa. Saboda maganarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akan haka. To Imam Ahmad yace kakku bashi diya, yana daga cikin sharadai da ake dubawa kafin a ba mutum ne mata. Ina fata an gane a ga kyawawan ɗabi'unsa, wato mutumin kirki ne, koda yana sallah yana azumi kullum ga ibada, ga azwaki masha Allah, ga nisfu saf tilawa a titi masha Allah, amma kuma yana da matsala a mu'amala, ba za ku ba shi ɗiya ba. Ina fata an gane, ko da shi ne ya fi kowa kaifin hajja, ko da shi ya fi kowa ilimi, kuma ko da shi ya fi kowa fiqhu, kuma ko da shi ya fi kowa tauhidi, hakku ba shi. Saboda manzo Allah bai ba da sharadi guda ɗaya ba, sharadi ne guda nawa? Biyu a gwamutse, addin wal khuluq, ko addini da ɗabi'u. Saboda dole da abin nan guda biyu za a zauna, ba za a zauna da me guda ɗaya ba. Addin shi ne ibadarsa, alkhuluq kuma mu'amalarsa. To in bai cika ba, hakko ba shi. Wannan malam ya ce ya nakalto shi ne a cikin al'ibana na Ibn Battah. Ibn Abi Ya'la al'ibana. Kuke na yi tsallake ko? Afuwan. Tabaqatul Hanabila haka ne, na Ibn Abi Ya'la na tsallake. Shi ne malam yake cewa to ya nakalto wannan magana a cikin Tabaqatul Hanabila na Ibn Abi Ya'la. Mujalladin farko shafi na 45. Ka ga nan ya ba mu ka'ida. A wajen neman auke, ka ba ɗiyarka ga shi'a. Ina fata an gane ga nawasib, in ji Imam Ahmad. Kuma ko ina ka gan shi kan ma ka mai magana, ka yanke mu'amala da shi ga baki ɗaya, qat'ul jami' za ka yi masa. Ina fata an gane ka yanke masa mu'amala kwata-kwata, ko magana ka da ya haɗa ka da shi, kai ko sallama ya wuce ka wuce, balle ka ɗauki iya ka ba shi. Yau da yawa mutane suna yi ruɗuwa saboda abin duniya. Ga mutum tuntirin ɗan bid'a ne, amma ya ɗauki ɗiyarsa ya ba sa, mai dalili yana da kaya, ko? Saboda yana da kaya, yana da kuɗi. Amma inda ba yi da kaya za ka ji, in ka ji ana cewa ka tafi za mu yi bincike a kanka, to ba kayan ne. Amma in ka ji ana cewa ta to waye babanka, in ka ce wane ai da kake a kaza, sai ci ka tafi za mu yi bincike, kawai ka sa kunshin ba. Ko ya ka samu ƴan nan? Amma in ka ji ya zo da wata mota damƙareriya mai numfashi, sai ka ji an ɗan kalli juna ana dariya, ce me yaushe kake so a yi auren? Lokacin za ka ji ana bayanin yaushe kake so a yi auren, ko kuma ana cewa ka shirya? In ka ji ana ka shirya, to an gama. To kawo goro, kawo kaza, shi ke nan an gama. Akwai kaya, amma in ka jana su aka tafi za mu yi bincike a kanka, a sa wannan panel ɗin gobe a fitar da wancan ji ba, ala ba kaya. In ka jana justice delay, to justice deny ne. Ana cewa to dan bari sai mun yi kaza sai mun yi kaza to ana kokarin ne a san farata bai jinkirin nan da ake yi kila wani mai kayan zai zo let koma kenan sai abin taka sai ce to kai hakuri a gade ba za mu yi mata auren tilas ba ita ta ce ba ta san ka to sai kai hakuri dan 50,000 din da ka bada sai a ce to ga kayan ka shikenan sai a barka da lahaula kaga gaya yana shafan ko iya yana huci kamar maciji an danta shi a duk irin wannan zaka ga a irin wannan musibar a yau mutane suke yi shi sa zaka ga yau da yawa ake wulakanta ƴaƴanmu ina fata an gane kuma mutane sun kasa fahimtar cewa fa ba abinda ya mace take bukata a wurin ta namiji a wajen zamantakewa na aure kamar kulawa da ita ya girmama ta da mutunta ta mai yau anan fa ba sa kallon ta da mutunci zai ce zai dura mata a shari'a ya zagi ubanta ya zagi mahaifiyarta mahaifinta ya zagi ma gidansu kun akwai kakanta ma na uku ya zage shi kuma ba abin da zai faru zai ce ya zagi banza ko ya ce zai daki banza saboda me yana tinkaho yana da kuɗi to kaga duk irin wa'annan musiba ce wacce al'umma ke fuskanta kai akwai wayar Allah da ta ce min wato mijinta ne wai ka'ida shi bai yadda ta kwanta da tufafi ba sai dai ta cire tufafinta ga baki ɗaya ta ce malam na fara rigan bacci ne kawai ta ce yana gani na ya sa hannu ya keta rigan sai na ce tsakaninki da Allah kafin ki aure shi ba gaya miki halinsa ba ta ce wallahi malam kawuna ya gaya min amma lokacin muna ganin wai hasada yake mana na ce kilu ya ja me kilu ya ja ba ta ce wallahi tana ganin kaman hasada ake to kaji kuma kafin sai ya saki wannan ya saki wancan 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 amma aka dauka aka ba shi ka san abin da ake cewa irin wannan ake ai ba shi iya zama da miji bane in ya ban koma nasu kuma sai ka ga da cewa shege Allah ya isa a lokacin zaka ji ana irin wannan magana kaga kuskuren da mutane suke Allah ya shiryar da mu to Imam Ahmad ya ba mu kaida kuma Allah ya ba mu ikon bin wannan kaida a duk lokacin da aka zo neman ɗiyanmu da aure ba karatun ba aiki da shi shine matsalan an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa ko to aiki da shi shine matsalan za ka ga mutum masha Allah amma sai an zo neman ɗiyarsa da aure za ka iya fahimtar ya gane karatun ko bai gane ba Allah ya sa mu dace Allah kuma ya shiryar da mu Allah kuma ya kare mu daga wannan musiba kuma kada Allah ya jarabce mu da iyalanmu da aurar da iyalanmu zuwa ga waɗanda ba su cancanta su aure su ba daga ƴan bid'a ko ƴan shi'a ko ƴan nawasib ko ƴan ƙur'aniyun sau da a wannan gaba za mu kwana idan Allah ya raya mu a gaba na ta gaba insha Allah majalisi na gaba sai mu tashi akan nahyuhu anil kalami wal khusumati fi din insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه. وعليكم السلام. نعم. أربعة أورام منا. شيني كايدا. يا إذا متون يا أوراد تيسا. مجيب يا باتا بنت. أنا كش أورام با. amma an baya sallah ba a kashe auren ko ka ji ana cewa kaki hakuri kamarin kowa da nashi yana da kaya in ba talaka da za a ce sheki ya da wanne zaki ji da bakin talaucin koko da rashin sallarsa tuni za su kai kotu a raba auren har gara ta zauna cikin yunwa ya fi mata alkhairi da a ce ta zauna da wanda baya sallah duk mijin da baya sallah ba a zama da shi ba a zama da shi dole a raba auren ba ya kamata bane dole a raba auren haka shari'a ta tsara amma yau fa me ake yi ba raba auren ake yi ba ko sai a ce ta zama da shi ta zama yadda kabarin kowa da nashi saboda akwai kaya kuma in kaji ana cewa dan tsaya dan tsaya to ana tunanin sumunin takaba bishire lissafin in ya mutu wanne za ta ja kayan da za ta ja an da talaka ne da tuntunin za a je kotu a raba auren ko su je ma gida su dauko ta su ce an fasa duk mutane na yin wannan ko ba yi ana yi ba abin dariya ba ne kai abin takaici ne matsala ce ta cikin al'umma kuma wanda ma baka taba tsammani ba sai ka ga irin wannan abu ina fata an gane ku dole ne kawai ka'idar yanda shari'a ta tsara a yi bincike shi sa ake bincike kafin abada ai daga nan za ka gane ya kawo abokansa ka bincike abokansa ka bincike inda yake sana'a ka bincike unguwansa don ba yanda za a samu ɗan shi'a a san shi a unguwan nan ba zai yiwu ba kai ko da ba garin nan yake ba a garin da yake ka tambaya a wani gari yake ka je har unguwansu ka bincika sai ka gane dan shi'a ne ko ba dan shi'a ba ba yanda za a yi mutum ya rayuwa yana shi'anci a unguwan da yake ba san shi ba sai yana daga cikin sakaci da iyaye yake yi idan an zo neman aure yanda ka san sun gaji da su sai ka dana ta ta shikenan kai yayin Allah Allah ke rabu da su kuma bayan kwana biyu sai a je ho maka ita yarinya karama mai da ita bazawara ina fata an gane shi yasa dole sai an yi takatsantsa ha? Wai? Shi wanda baya sallah ai dole ka'idar musulunci ya bada tun yaro yana karami shekara uku manzala ce a sashe mai mai sallah in ya kai shekara goma baya yi a mai a dake shi manzala ya ce in ya balaga baya yi a kai shi kotu su za ta tursasa shi a kashi kwana uku ya tuba in bai tuba ba za a kashe shi ridda ba za a binne shi a makamantar musulmai ba ba zai gada ba ba za a gaje shi ba sannan kuma me kayan shi za a kai ta baitul mali ne sannan a je a haka wani katar rami a je a jefa shi ya yi bunga a wurin kuma ba za a roƙar masa gafarar ubangiji ba amma idan ya ce ya yadda zai yi sallan amma ya ƙi saboda rauni na imani daman nan ne malamai suka samu saɓani shin kafiri ne koko musulmi Imam Ahmad ya ce za a kashe shi ridda Imam Malik da jamhur suka ce a'a za a masa haddi ne na kin yin sallah dan ka'ida da musulunci ya bada duk mutumin da baya sallah kashe shi ake ka'idar kenan in kai ya balaga za a bashi kwana uku ya tuba in ya wuce kwana uku nan bai yi ba to za a kashe shi to a wajen kisan ne Imam Ahmad ya ce kawai ridda ne saboda haka ba za a binne shi a makabartar musulmai ba tunda manzo Allah ya ce al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafa bambancin da ke tsakanin mu da wanda ba mu ba shine sallah duk wanda ba ta fita daga addinin Allah kaga ko ashe kafiran na da yawa ko ba gaba ne wanda ma baya yin sallah a jami'i shi ma akwai ladabi da ake masa kona gidansa ake yi ka san sallah babun wasa bane za a cilla masa wuta manzo Allah ya ce laqad hamamtu an amura bis salati fa tuqam na himmatu in sa a tsaida sallah in ce wani yayi ma mutane sallah in tafi gidajen mutanen da ba sa sallah a masallaci suna tsayawa a gidansu fa uharriqu alaihim buyutahum in kona gidajensu in ji manzo Allah Allah babu wasa bane ba Allah ina ba ta gane ba abun wasa bane sun ci amanansu sun ci amanan kansu sun ci amanan tiyarsu kuma sun ci amanan Allah da manzonsa duk ka dana haka akwai kaya ne in ka zo da ɗan ƙariyar mota mai numfashi za ka ji an ce masha Allah an ce kaza an ce kaza wannan yana daga cikin kuskure da iyaye da yawa suke yi a yau saboda abin duniya kuma dole sai mutane sun dawo cikin hayyacinsu saboda wannan shine musibar da ya haifar wa al'umma da dama a cikin gidaje za ka ga 'ya'ya mata suna azabtuwa ta wannan babin kuma dewa sun yi sakaci wannan kaga mai zai ce shi dai ba ruwan sa inda dai ita ta kawo shi shi ya riga ya sauke nashi a wajen wa sai ya tsaya gaban Allah ya fadi amma zalla ba da kaida ba to in mutum ya kula ya tsira in kuwa bai kula ba to zai gane kuransa a gaban Allah Allah ka tsira cikin mu Allah kuma ka samu iko yin abin da yake daidai Allah ka kare mu zuriyar mu daga fadawa kan hannun yan bid'a ko yan shi'a Allah kuma ya ba mu ikon tuba waɗanda suka fada cikin irin wannan musibar muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kubutar da su daga wannan bala'i saboda ba karamin bala'i bane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk